This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Babala tare da Baba Yakub Makeri. Da sauraron bukan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren Lahadi, ana sauraron shirin Kallabi. A yau ma abin da muke dauke da shi kenan, amma fa bayan an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Majalisar Koli ta kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS na gudanar da babban taro nata a Abuja, inda shugabanni 12 ke halarta. A wurin taron za a yi muhawara da yanke shawara akan takardar kuɗi na bai ɗaya da matakan bunƙasa cinikayya da kafa rundunar tsaro na yankin da kuma gudanar da zaben fitar da saɓanin shugabannin ƙungiyar. Wakilinmu a Abuja Umar Faruk Musa na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Muhimman batutuwan da wannan taron ya fara tattaunawa tare da tsokaci a kai su hada da maganar tsaro da yankin Afirka ta yamma yake fafutukar kubucewa daga kangi na wahalolin da matsalar tsaron ke haifarwa. Wannan babu shakka ya kai ga shafar sha'anin cinikayya, tattalin arziki da bunƙasar wadata al'ummar yankin, wanda ya zama wajibi ga kungiyar ta dauki duk matakan da ya kamata domin fitowa da hanyoyi ko dabarun da za su kai ga yaki da matsalolin tsaro da yadda bai wannan yankin na Afirka ta yamma. Akwai kuma matakan da wannan kungiyar za ta dauka wurin duba hanyoyin da za a fara aiwatar da kuɗi na bai ɗaya, wanda shi ma wani bangare ne na ɗaukar matakan bunƙasa tattalin arziki da cinikayya cikin sauƙi da walwala tsakanin mambobi na wannan kungiyar. Shugaba Bola Ahmed Tinubu a jawabinsa ya fito fili ya nuna muhimmancin tsaro da kuma haɗin kan mambobi na wannan kungiyar tare da duba hanyoyin da za a taimakawa juna a fito da matakan da za su bunƙasa tattalin arziki. Haka ma wakilin tarayyar Turai Muhammad Ibn Chambers shi ma ya zo da wannan tsaraba na kira ga ƙasashen Afirka ta yamma da su haɗa kansu su fito da matakai na bai ɗaya da duk za a yi amfani da su domin tabbatar da yankin na Afirka ta yamma ya bunƙasa, wanda a hanya mai nisa zai taimakawa Afirka baki ɗaya. Ali Ture shi ne shugaban wannan hukuma mai gudanar da ƙungiyar ta ECOWAS. Shi ma ya yi kira ga mambobin kungiyar domin fitowa da hanyoyin da za a kai ga haɗin kai, wanda ya ce shi ne ake bukata fiye da kowane lokaci ga wannan yanki, ganin irin rabuwar kaunin da aka samu da kuma hayaniyar shugabanci da kuma matsatsi na tattalin arziki wanda shi ke karya lago na demokuraɗiyya. Ambasada Adamu Daura, mai shirin ne kan al'amuran diplomasiya a Najeriya, ya kuma nuna damuwarsa akan yadda wannan taron zai iya nasara ba tare da wa'ancan ƙasashe guda uku, wato Mali da Burkina Faso da Niger, wa'anda suka ƙara tabbatar da cewar sun fice daga wannan ƙungiyar a daidai lokacin da ake neman haɗin kan kowa da kowa domin samar da cigaba ga yankin ta Afirka ta yamma, inda yake cewa
to shi wannan taro wani abu ne wanda kamar yadda ka sani an saba yin sa, amma wannan na yanzu ba irin wancan bane, saboda an samu gibi babba, an samu ƙasashe guda uku daga ciki waɗanda sun ce sun ma fita tuntuni, kowa ya sani. Saboda kaga yanzu aikin da ke gaban wannan taro shine a san yadda za a yi a jawo hankalin waɗanda suka fita su zo su zauna a haɗu gida ɗaya, sannan a ga yadda za a ci gaba.
Ambasada Adamu Daura kenan, mai shirikan al'amuran diplomasiya a tattaunawa da nayi da shi a Abuja. Yanzu dai an shiga zagaye na biyu na wannan taron da ake yi, wanda ake sa ran zai kai ga fitar da sababbin shugabannin da za su gudanar da kungiyar da kuma fitowa da matakai wanda ya zama amintacce, wanda za a amfani da su wurin bunƙasa tattalin arziki da kuma yaƙi da ta'addanci, wanda zai kai ga girka wata runduna ta haɗin kai ta samar da tsaro a yankin na Afirka ta yamma. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya nisanta kansa daga shirin Project 2025, wani gagarumin shirin sake fasalin gwamnatin tarayya da wasu dadaddun abokai da tsofaffin jami'an gwamnatinsa suka tsara kwanaki bayan da shugaban cibiyar da ke da alhakin gudanar da shirin ya ce za a sake samun juyin juya hali a Amurka a karo na biyu. Bani da masaniya da shirin Project 2025, inji wani sako da Trump ya dora a shafinsa na yanar gizo. Ban san wanda ya shirya wannan abu ba. Ban yi ra'ayi da wasu abubuwa da suke faɗi, kuma abubuwa da dama da suka faɗa shirme ne mara ma'ana. Duk abin da za su yi ina musu fatan alheri, amma bani da hannu a ciki. A ƙarshe, a yau Lahadi an kwashe mutane a wani ƙauye da ke kan iyakan yammacin Rasha. Biyo bayan wasu jerin fashe-fashe da buraguzai daga wani jirgi mara matuƙi na Ukraine da ya tada wuta a kusa da wani wurin ajiyar kaya, inji jami'an yankin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za iya samu matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ha kuma a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin samun labarai da dumdumin su. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu baiwa alheri Grace Abduwuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Nan akwai doka, idan ni social worker an kira ni an bani rahoto ga shi kidaki wannan bincike.
Kala ban shirin ta wannan makon yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Idan kuna biye da mu makon jiya muka gayyaci waɗansu mata 'yan fafutuka domin haska fitila kan matsalar ƙaruwar shan miyagun ƙwayoyi tsakanin matan aure da zaurawa a arewacin Najeriya. A yau za mu ji yadda rashin ilimi ke tasiri a wannan lamari. Yau ma muna tare da kallabinmu ta mako Madam Helen Bako, wata mace da ta shafe sama da shekaru 23 tana aikin da ya shafi kula da lafiyar al'umma a nan Amurka. Za ku ji yadda ƙasashe masu tasowa za su iya yin koyi da tsarin da ake gudanar da aikin a nan Amurka da kuma sauran manyan ƙasashen duniya. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Koma kan batun shan miyagun ƙwayoyi da rahotanni ke nuni da cewa yana ƙoƙarin shan kan al'ummar arewacin Najeriya da ya shafi matan aure da 'yan mata da kuma zaurawa. Shirin Kallabi ya karɓi bakoncin Dr. Zara Yusuf, 'yar fafutuka a Damatar jihar Yobe, da kuma Aisha Muhammad ya kasai shugabar ƙungiyar da ke kula da tarbiyyar matasa a jihar Kano, waɗanda suka bayyana yadda rashin ilimi ke tasiri a rurutu wannan matsalar.
Shi ma dai zai iya zama yana cikin sanadi, ma ni ko ina kallon shi a matsayin an bar tarbiyya. Tarbiyya ce aka bari tunda duk
tun baya
duk wannan maganar da muke akan tarbiyya ne, tunda daga gida ake saka foundation din tarbiyyar ma 'ya'yan. ta ina za a fara tun daga farkon aure su kansu mazajen wata kila kaje ka auri matar da bata dace ba ko kuma ke baki nasara kin auri mijin da ya dace ba ko kuma wani sa'in sai kiga cewa su an barwa mata wahalalin yaran sai kiga tarbiyar ma mace ta kasa iyawa sai tarbiyar ta zo kaman ta fiye
mata yawa
eh sai ya fi karfinta because ai ne fa yanzu zaki gansu ƴan mata sai ki tuba miki ta ina suka bullo ina iyayensu daga sama suka fado ba su da mafadi a dangi ba su da mafadi a gida in babanki ya mutu babu wani wan baba ba kannin baba ba wanda zai saki a hanya daidai sai dai ko a baki ko ki ta tafiya muna da aiki sosai saboda wallahi ranar kiyama mu su kansu uncles da su waye waye da ya shafi dangi wallahi zai san ansa tunda kamar amana aka ban musu yaran nan ki rasa ta ina ma suka samu wannan tarbiyyar na shaye-shaye
to amma ai wasu suna cewa mace ba ta iya rike bakin ciki a zuciyarta ya kila yana iya sa ma zuciyar ta fashe har ta rasa ranta wasu sun riga sun ga mata cewa in ta sha wa'annan kwayoyin mai yiwa zai ba ta sauki ba kika ganin dalilin kenan
to ni dai musulma ce kuma ni na san a tarbiyyar da na tashi da musulunci ba abin da yafi karfin ubangiji ba wani bakin ciki da zai dame ki da zaki ga ubangijinki ba ya miki maganin sa saboda haka ni ban yarda da wannan shaye-shayen wani zai cire wa mace wani bakin ciki ba wani tashin hankali mun dai shigo wani yanayi ne na zamani zamani ne ya maida wannan abin ba ka dawo ya san wani shaye-shaye ni wallahi ina shan zan yi tari a bani su benale in sha ni ban taba sanin wai wannan ma in ka sha shi da yawa zai kai ka wani yanayi ka sha irin wannan cough syrups din da aka suka maida shi ya zama abuse tunda ba yanzu ba a bayarwa ma asibiti in kika je ma sai a hana ki
yanayi
to saboda mutane sun maida shi ya zama mana masifa hajiya in na tashi baki wani labari da kwanan nan ina jin babu sati uku ba na zo na come across wannan wallahi yarinya ce yar shaye-shaye ni dan ana fada ma irin wanda ake kawo ban tuba ganin wacce tantiriya bace irinta saboda kwata-kwata rayuwarta a shaye-shaye take bata ma san inda take ba bata san inda take ba duk abubuwan da take wallahi bata san me take yi ba ina ga sai da ta kwana biyu ta dawo hankalinta sannan ta fahimci ma me take yi tana zuwa da ta ganni sai ta rungume ni tace ni ma ina so in zama ke ina da na sanin rayuwar da na shiga sai na ce mata me ya faru sai
ta tana ma nadama
tana nadama saboda na zaunar da ita nayi magana na awanni sai da yawuna ya bushe saboda in samu in jawo hankalinta amma a ƙarshe da take mun bayani abin zai baki ciwo zai baki takaici kamar sanda na fara shimfiɗa nan ce iyaye su suke saka ƴaƴa wani sa'in su shiga wannan yanayin saboda a lokacin kamar mahaifiyar ma ita ta bata gudunmawa saboda tana siyarwa kuma duk yayin da yarinyar ta tafi ta bar gida ma bata san inda take ba da ta samu ma aka samu ta misali ta dawo gida idan yarinyar ta shiga wani yanayi ne sai miki zaki ci kaza in a so miki kaza kin gane aka amika irin abubuwan da ita kuma yarinyar sai take ce min yaya za a yi mahaifiyarta ta dinga bata ita tace ta zama cewa ita ta bata gudunmawa na wannan yanayin da take ciki saboda haka ita yanzu ba za ma ta iya zama gida ɗaya da ita ba saboda zancen ma ba daɗi har samari kin gane kamar suna sharing so kin ga tarbiyya ina take
babu
ina tarbiyyar take mu iyaye mata mun saki tarbiyya mun bai ƴaƴanmu kaman ko dabba ma yanzu sun san wannan tabu wannan mu ƴaƴan namu ma sun fi ƙarfin mu suna gidajen mazajen nasu ba wani ma bi muke yi mu ga wani hali suke ciki ba idan kin zo kai da burinki yake ta aure mai kuɗi shikenan in ta aure mai kuɗi tana zaune lafiya kalo ba wani wannan baki san halin da take ciki ba ko wani mai kuɗi bane mai kwanciya hankali
ba a bibiya a ga yaya zaman
take wasu take ba a bibiya kawai in an baki kina cikin gidanki na da kyau kina da kwanciya hankali shikenan kawai komai daidai ba duka bane iyaye da in ƴa mata zo ta ce ga matsalar zuciya ciki ma za ta iya taimakon ki wanda ba kora ki za ta yi je ki dai gidan koda ba daɗi je gidan kina samun zaman lafiya ni ina sha'awa ina nuna mutane gidanki ni kake kawo ne dan Allah je ki yi hakuri ki zauna a yanda kike misali so san abun duniya da kwaɗayi
yana daga cikin
abubuwan da suke taɓata tarbiyya
Dr. Zara Badon zo gare ki kin ji dai bayanan Hajiya Aisha akwai waɗanda ke cewa zamantakewan aure yana sa mace ta fita daga hayyacinta ta shiga yin waɗannan abubuwan me kike ganin yake kawo sabanin da har mace za ta koma da ƙwayoyi maimakon hulɗa da mijinta
to kin san dai shi al'amarin aure in dai har aka ce mutane biyu sun zo sun zauna batun a ce ba za a samu sabani ba dan ba zai yi ba amma yaya za a yi managing sabanin ta ya za a samu zaman lafiya ko da a ce ana fadin ne zaman to fadin ba shine abin da aka sa a gaba ba. To ni ina kaman a matsayina na mace ina ga ba wai rashin fada a gidan aure shine abu mai muhimmanci ba, a'a mace kata je ta zauna a gidan a gidan
aure
ta samu abin yi, idan ba sana'a ba, idan ba aiki ba, idan ba to ya zamanto dai kata zauna kawai ta nade hannu sai yanda aka yi, sai yanda aka kawo mata, sai yanda aka bata, to duk lokacin da aka samu sabanin abin da ita take tsammani a wajen mai gidanta to dai za samu matsala. Miji shi kadai an bar shi da tarbiya, shi kadai an bar shi da yaje nemo ya kawo, ga yanayin rayuwa yanda ya canza. Idan har ta ga cewa tana neman wani abu a gurin miji, da kila yana mata, yanzu ya zamanto baya samu yayi, ko kuwa wani abu dalili ya sa yanayin tattalin arzikin ya ragu, to ko kuwa dawainiya yayi yawa akan, to ita ba za ta yi la'akari akan cewa yanzu matsalan an samu matsala bane, a'a sai ta ga cewa a'a ko yana hana ta ne, ko yana rage mata samun da yake yi ne, ko yana boye mata, ko kuwa ma baya so ya bata. Daga nan sai ta je ta fara samun kawaye waɗanda za su kumbata mata tarbiyya su sa ta a wani hanya wanda suna gani kamar shine da alternative.
Alasa a gabayan wannan lamari to kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da Madam Helen Bako kallabin mu ta mako wadda ta shafa sama da shekaru 20 tana aikin kula da jin dadi da walwala al'umma musamman tsakanin iyali kuma shugabar wata kungiyar wanzar da zaman lafiya ta mata da ake kira Nigerian Women Against Violence dake aiki a ciki da wajen Najeriya. A yau Madam Helen ta bayyana yadda tsarin gudanar da aikin a kasashen nahiyar Afirka ya bambanta da yadda ake yi a nan Amurka da kuma yadda za a iya inganta aikin a kasashe masu tasowa.
Yanda na ji labarin kin gan kaman an kira social workers a gida, su ba su da irin dokoki da aka zarta sanan kaman musamman mutum social worker tana da iko ta je ta samu alkali. Na ji labari ga abun da ya faru a wannan gida, ga shi da naje gidan sun hana ni shiga, ina so a bani yanci a bani takarda yanda zan je, ko sun yadda ko ba su yadda ba za mu forcing kanmu a cikin wannan gida domin mu je mu yi interview yara a gida, ba su da wannan iko. Na biyu, a gida ban san in suna da sukan tafi da police, domin anan akwai doka, idan ni social worker an kira ni an bani rahoto ga shi kije ki wannan bincike, in na kira ɗan sanda su zo su taimake ni ba su zo ba zai zama wani babban magana. Ban san ko a gida suna da wannan yanci, social worker suna da wannan yanci ba. Na uku, a nan America suna da kuɗi da suka keɓe domin irin wannan aiki. Na gaya miki, idan mun zo mun tarar cewa kaman yarinya an lalata ta, to gwamnati tana da kuɗin da ta keɓe da za a kai yaran nan wurin likita, likitoci su ba da kowane irin treatment da yarinya nan take bukata, banda haka muna da kudin da zamu nemi masu bada shawara. To ban san ko a gida suna da irin kudade da gwamnati ta keɓe domin a taimaki yara ba. Sannan na uku na san cewa annan an ba ma mutanen yanci ku kira wannan layi, wannan telefon in kun gani wani yana cin zarafin yaro ko ko kun ji labari cewa gashi ba dole sai ke da kanki kin gani ba. Eh murdin da kin kira ba dole sai kin bada sunanki ba. Once kin kira kin fara kin ce ga abin da kika ji ko ko ga abin da kika gani za a dauki rahoto. To a gida ban san ko suna da irin wannan ba. To kin ga bambancin mu da gida. Sannan na uku na hudu a gida na san cewa yawancin lokaci idan na yi ma mutane magana ga aikin da nake yi sai su ce mani ai oh to ku ne kuke hana a horar da yara ko a gida ba za a irin wannan ba. Abinda ba su gane ba shine a nan kudi shike akwai wayansu yara da suka dauki wannan zarafi domin su yi rashin hankali ma ba hana iyaye su horar da yara ba. An gaya ma iyaye ku horar da yara a hanyar da ya kamata. In kaman duka ne kar ka dauki sanda ka duki yaro a kai ko a ido ko kuwa ino a ciki inda yaro zai lalata
ko kuma ka ji mishi ciwon da zai zama da tabo za a gani da jini to ka a fitar da jini
ka duki yaro a cikin abinan hushi wani lokaci ka kan bar miki a cikin yaro. To shine irin abin da mutane nan ba su so a yi ma yara amma a gida so diya na shaji cewa koda an kai wannan rahoto din yawancin lokaci ba a bin kan rahoton ba a yi ma iyaye wani abu shine bambancin da na gani a gida kenan.
To a cikin aikin kin nan cikin shekaru 23 da kika kwashe kina wannan aikin akwai wani abin da kika taba gani cikin wani aikin kin nan da ya tada miki hankali da ba za ki taba mantawa da shi ba?
So sai ma akwai wani rahoto da najina zan yi na je bincike ba zan taba mantawa ba. Akwai wani yaro mai shekara 3 iyayen ban san menene ya faru tsakanin su ba har yau ban san ce ban gane ko waye ya kashe wani ba ko baban ne ya kashe maman sannan ya sa bindiga a kan shi yanzu ya kashe kanshi ko kuwa maman ta kashe baban ba mu sani ba. Abinda ya faru wannan yaro mai shekara 3 iyayen sun kashe kansu a cikin gida da dare. Yaro mai shekara 3 me ya sani gashi yana ta yawo tsakanin gawawaki na maman da na baban ba yanda zai dauki telefon ya yi kira me zai fada. Yaro nan yana cikin gidan nan har yamma. To abinda ya faru akwai dangin iyayen da a wani state sun yi ta kiran iyayen ba wanda ya ansa. Sun yi ta kira ka yaro kana ta kuka ka je ka saya taga yana ta kuka amma kin san mutane a nan shari mutane a nan idan ba da yake kun samu makwabta masu lura ba ba wanda ya kula da wani. To da wayancan dangi sun yi ta kira sun ce kai wannan ba wanda yana ansa telefon ba su ji komai ba sai suka kira yan sanda. Da suka kira yan sanda sun ce sun bada adreshin gidan sun ce gashi fa ba su san meye ya faru ba. Yan sanda da suka zo gida sun yi ta buga kofa ba wanda ya ansa suka samu izini sun zo sun rushe kofa suka shiga sai sun tayar da yaro sun tayar da iyaye. To irin haka yan sanda sukan kira mu aka kira mu mu zo mu dauki yaron nan mu nemi tunda an san da dangi a wani state. To aka dauki yaron aka kira dangi din sannan yan sanda sun ci gaba da nasu bincike muka kai maganan kotu gashi fa an kira mu ga abin da ya faru da yaro gashi shekaran shi 3 yana da iyayen akwai dangi a wani state. To muna so a ba mu izinin yanda za mu yi kokari mu kai kamin ki sa yaro a gidan koda dangi ne dole sai kin bincika background din su. Kuma irin wannan idan dangin ba su iya zuwa ba aikin mu ne mu kai yara bayan da muka gama bincike background din mutanen kuma mun tabbatar cewa suna da halin da za su lura da wannan yaro don wani lokaci wayansu ba su da hali meaning ba su da aiki bayan da za su samu hanyar kuɗi bayan da za su ciyar da yaro din nan to irin wannan idan mun tarar da haka a ba mu sawa ko kuwa za mu nemi hanyar da za mu taimake su na lokaci kaɗan kamin su samu yanda za su samu aikin su ci gaba da lura da yaro nan to a wannan lokaci an zo an samu wayannan dangi kuma mutane ne masu abun hannu kuma sun yadda su zo su dauki yaro sun zo sun dauki yaro sun tafi da shi state din da suke amma inda sun ce ba za su iya zuwa ba mukan yi abin akan sa mu kai yara na taba kai wani yaro wani state har ma mukan fita kasan waje idan mun tare da dangi a kasan waje mukan yi kokari mu kai yara a wurin
dan dai su girma da dangin su ba wani ba in dai akwai suna da dangi
in dai suna da dangi
to misali kadara an samu dangin su amma kuma dangin sun ce su ba sa son su rike yaron fa sai kaka
to kin tuna labarin da yaya miki da farko da yace matar na an same ta ta mutu aka cire yaro aka bani rahoton nayi ta neman dangi ban same su ba can na zo na samu wata sai ta ce mini na samu wani sai ce mini wai shi yana da yaran shi amma shi ba zai iya lura da dangin shi amma ba zai iya lura da yaron ba karshenta mun zo mun sa yaro din a gidan mutanen da suka mika kansu ba gidan dangi ba so mukan samu mutane da dangin da suka ce ba su da zarafi ko kuwa ba su da abin hannu da za su iya lura da yara
Allah ɗaya gari bamban da fatar masu gudanar da irin wannan shirin a ƙasashenmu na Afirka sun amfana da waɗannan bayanai. Kuma za mu da sa'aya a shirin wannan makon sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita muna godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako Madam Helen Bako da ke nan Amurka da bakin shirin na wannan mako Dr. Zara Yusuf daga Damaturu Jihar Yobe da kuma Aisha Muhammad ya kasai a jihar Kano sai kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin a wannan makon a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
madalla to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki daya Sai a kasance da mu da karfe 6 na safen gobe Litinin inda za mu dawo muku da wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni kawo shirye-shiryen mu na yau da Fiona Wamai da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Muhammad Hafizu Baballe ke cewa mu kwana lafiya